Acho que você é o que quer para Washington DC. Assalamu alaikum da fara wannan lafiya baya ko kike rene tare da zama mai fadi saboda ake muke farin cikin kasancewa ku wannan shi lafiya yau labarin da baka gwanin sai ka juri da shinku kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga zahara da kanun labarai
sojojin Isra'ila sun kai wani sabon hari ta sama a yau Laraba a zirin Gaza yayin da majalisar dinkin duniya ke ci gaba da nuna damuwa game da tsaron lafiyar fararen hula Rundunar sojin Ukraine a yau din nan Laraba ta ce Russia ta kai mai Ukraine hare-hare da jirage marasa matuka guda 46. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ta sanya takunkumi akan wani kamfanin Amurka da tsofaffin jami'an ma'aikatar Beijing Mali suka kafa.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar dokokin wato wakilai na Najeriya rasuwa wadda ake kira Galina Abba a jihar Kano.
Majalisa da ma dimokuraɗiyya ta Najeriya ba za ta manta da irin gudunmuwar da Gali Umar na Abba Ibada ba. Domin ni sheda ne kuma duk dan majalisar da yake a 1999 zuwa 2003 abinda Isma shi ma sheda ne.
To da safiyar yau Laraba kuma al'umman jihar Ondo a kudu maso yammacin Najeriya sun tashi da wani bakin labari na rasuwar gwamnan su Olurotimi.
Zamu tuna da gwamnan jihar Ondo akan abubuwa kamar guda 4 zuwa 5. Kagare Ondo bai taba samun wani gwamna wanda ya mata aiki irin shi ba. Ya aikata ba da flyover a cikin garin Ƙware.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin Arewa a yau na Nasiru Adamu Ali Kaya, wanda shirin na yau shine na biyu kuma na ƙarshe a bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar 2023 mai ban kwana wanda zai kawo zantawa da manyan dattawan yankin na Arewa wanda suka kwatanta yadda yankin yake a zamanin jiya da kuma yadda yankin ya tsince kansa a yau. Akwai kuma sakonnin kuma sauraro dauka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai mun fara shan kashi wato kashin farko da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sojojin Isra'ila sun kai wani sabon hari ta sama a yau Laraba a zirin Gaza kwana guda bayan kalaman da jami'an Isra'ila suka yi game da fadan da suke yi ta ƙasa. Wanda ya haifar da damuwa daga Majalisar Dinkin Duniya game da tsaron lafiyar fararen hula. Fadan na yau Laraba ya hada da hare-hare ta ƙasa da Isra'ila ta kai a birnin Gaza da arewacin zirin Gaza, inda Isra'ila ta fara aunawa a yakin da take yi na kawar da kungiyar Hamas. Bayan da suka danna kudu zuwa yankin Khan Yunis, jami'an Isra'ila a wannan makon sun nuna alamun cewa za su ƙara fadada wasu sassan tsakiyar Gaza, ciki har da yankunan da ke da sansanonin 'yan gudun hijira da dama. Russia ta kai ma Ukraine hare-hare da jirage marasa matuka guda 46 da daddare a cewar rundunar sojin Ukraine a yau dinnan Laraba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarun tsaron saman kasar sun harbo 32 daga cikin jirage marasa matuka da Russia ta harba, yayin da akasarin sauran suka samu damar kai farmaki a yankunan fagen daga, musamman a yankin Kherson. Ministan cikin gida na kasar Ukraine Ihor Klemenko shi ma ya bayar da rahoton harin da Russia ta kai da yammacin jiya Talata a Kherson, wanda ya afka ma tashar jirgin kasa a daidai lokacin da mutane ke jiran tashin jirgin kasan da zai kwashe su. Klemenko ya ce harin da aka kai ya kashe wani dan sanda tare da jikkata mutane hudu. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ta sanya takunkumi a kan Karon, wani kamfanin Amurka da tsaffin jami'an ma'aikatar Baitin Mali suka kafa, wanda ke bada bayanai ga kamfanonin da ake zargi da tursasa mutane yin aiki a yankin Jinjiang don taimaka musu wajen bin dokokin Amurka. A yau Laraba, ma'aikatar harkokin wajen China ta ce za ta ɗauki munanan matakai a kan kamfanin Karon da daraktocin bincikenta kan bayar da abin da aka kira shaida kan takunkuman da Amurka ta ƙaƙabawa Jinjiang ba bisa ƙa'ida ba.
To an jima kadan zara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. yayin da dimbin al'umma daga ciki da wajen jihar Kano suka yi cincirindo a fadar shugaba wato mai martaba sarkin Kano a Najeriya, waɗanda suka kunshi shugabannin majalisar dokokin ƙasar na da da na yanzu, inda ake sallar jana'izar tsohon shugaban majalisar wakilan Najeriya Alhaji Gali Umar Na'abba, wanda ya rasu a jiya. Abokan hulɗa na siyasa da harkokin shugabanci sun bayyana wato babban gibin da rasuwar tasa ta haifar a fagen siyasar ƙasar. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauke da ƙarin bayani.
Alhaji Gali Umar Na'abba ya zama shugaban majalisar wakilan Najeriya watanni kalilan bayan ƙasar ta koma ta farkin demokradiyya a shekarar 1999. Ya rasu a daren jiya Talata yana da shekaru 65 da haihuwa. Ya samu digirin farko akan nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmad Bello ta Zaria a shekarar 1979, bayan da ya halarci makarantar firamare ta Jar Ƙasa da kwalejin Rumfa dukkaninsu a birnin Kano. Ya kuma halarci Jami'ar Harvard ta ƙasar Amurka, inda ya yi karatu akan dabarun wanzar da shugabanci na gari a shekara ta 2004. A shekarar 1999 ne aka zaɓe shi a matsayin wakilin mazaɓar birnin Kano a majalisar wakilan Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP, al'amarin da ya ba shi damar shugabantar majalisar bayan saukar Honorable Salisu Buhari watanni kalilan bayan ƙaddamar da majalisar. Sanata Masaudu El Jibril Doguwa ya yi aiki kafada da kafada da marigayi Gali Umar Na'abba lokacin da shi Sanata Masaudin na wakiltar mazaɓar Kano ta Kudu a Majalisar Dattawan Najeriya.
Majalisa da ma dimokuraɗiyya ta Najeriya ba za ta manta da irin gudunmuwar da Gali Umar Na'abba ibada ba, domin ni shaida ne kuma duk ɗan majalisar da yake a 1999 zuwa 2003 abin da isa mashi ma shaida ne. Shugaban Umar Gali Na'abba shine speaker a daidai wannan lokacin ba. Ba dan rigimar da Ida Obasanjo domin a kafa tushen demokradiyya a Najeriya ba. Ba dan rigimar da Ida sauran waɗanda suke dinga ɗaurewa ɓangaren zartarwa gindi, to da yanzu demokradiyyar Najeriya ba a same ta a yadda aka same ta ba. Saboda haka duk wanda yake jin daɗin demokradiyya a yanzu tushe ne da Umar Gali Na'abba ya gabatar. Kuma haka dukkan wani ɗan majalisa da yake majalisar tarayya ko kuma yake Senate, irin dagewar da Gali Umar Na'abba ya yi ya samo musu ƴanci shine isa a yau suke walwala. Ba don Gali Umar Na'abba ba, to ina so in tabbatar maka cewar demokradiyyar Najeriya da yanzu tana nan tana tafiya da kafa ɗaya.
Kwamar Sa'id Bello ɗan jam'iyyar PDP ne da suka yi gwagwarmayar siyasa tare da marigayi Gali Umar Na'abba bisa ta farkin aƙidar santsi ta gidan marigayi tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kano Alhaji Muhammadu Abubakar Rimi ya yi tsokaci.
Zaman mu da muka yi tare da shi zama ne na gwagwarmaya na ya za a yi a tabbatar da cewa an yi gaskiya a cikin harkar siyasar jam'iyya. An yi tabbatar da cewa ƙasa an yi mulki na al'umma, na jama'a, na kuma gaskiya. Kuma abinda Gali ya yi a majalisar tarayya a matsayinsa na kakakinta ya tabbatar da martaba da daraja ta 'yan majalisu a wannan lokaci. Kuma a matsayinmu na 'yan santsi tare da shi, mun ba shi shawarwari, ko mutum ne mai karɓa shawarwari duk irin abubuwan da kai ka ce da Gali ga abin da za ka yi, in ji na jama'a ne zai ce ya yarda ya kuma karɓa. Mun ce kada ya ƙi, mun ce yayi, kuma bisa aƙida a doron santsi da lokacin da Muhammadu Abubakar Rimi yake da rai.
Ya zuwa yanzu dai jama'a a ciki da wajen jihar Kano na ci gaba da bayyana alhini game da rasuwar Alhaji Gali Umar Na'abba tare da addu'ar fatan samun rahama a gare shi. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Allah ya ga musulmi. A gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton, ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da ma dandalin X da Instagram. Yanzu ko ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Birane biyu na arewa maso yammacin China, Chian da Yinchan, sun shawarci mazauna yankin da suka kasance cikin gida da takaita ayyukan masana'antu da kuma dakatar da safarar kwal, tare da yin gargaɗin cewa za a sabu gurɓatacciyar iska a cikin kwanaki masu zuwa, inda ake kyautata zaton za a samu hazo mai yawa. Cibiyar sa ido kan yanayi ta China ta kuma yi hasashen cewa za a samu hazo sosai a arewaci da gabashin kasar daga safiyar gobe Alhamis zuwa Asabar kafin kuma a samu sanyi da yammacin ranar Asabar don kawar da hazon mai ƙarfi. A Qian, babban birnin London Shenzhen, hukumomi sun ba da sanarwa mai ƙarfi a yau Laraba cewa suna tsammanin za a iya samun gurɓacewar muhalli har zuwa ranar Juma'a, tare da aiwatar da matakan gaggawa don rage hayaƙin gami da neman jama'a su yi amfani da ababen hawa na gwamnati wajen zirga-zirgar su. Sannan kamfanoni su samar da wasu shirye-shirye masu sassauci ga ma'aikatansu. Kamfanin dillancin labaran Rasha ya rawaito cewar mataimakin Prime Minister kasar Alexandria Novak yana faɗi a cikin wani jawabi da aka buga a yau Laraba cewa rabin yawan albarkatun man fetur da Rasha ta fitar da shi a shekarar 2023 ta tura shi ne China, yayin da kasan India ya ƙaru cikin shekaru biyu zuwa kashi 40 cikin 100. Novak, wanda ke kula da sashen makamashi na Rasha, ya ce babban abokan hulɗarmu a halin da ake ciki yanzu su ne China, wadda kasanta ya ƙaru da kusan kashi 45 zuwa 50, sai kuma India.
Madalla a gaida Zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu ko bar mu kada zuwa jihar Ondo, inda gwamnan jihar Allah ya masa rasuwa. Gwamnan jihar da ake kira Oluwarotimi Akeredolu ya rasu yana da shekaru 67 a duniya bayan wani rashin lafiya. Iyalai da manyan majiyoyin gwamnati su ne suka tabbatar da rasuwar nashi da safiyar yau Laraba. Gwamnan ya rasu ne dai bayan doguwar jinya da ya sha fama da shi na rashin lafiya wadda ba a bayyana ba. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Da safiyar yau Laraba ne Allah ya yi wa gwamnan jihar Ondo Oluwarotimi Akeredolu rasuwa a kasar Jamus, inda yake jinya yana da shekaru 67 da haihuwa a duniya. An haifi Oluwarotimi Akeredolu a garin Owo a jihar Ondo ran 21 ga watan Juli na shekarar 1956. Ya yi makarantar firamare ta gwamnati a birnin Owo, kafin daga bisani ya yi makarantar sakandare ta Agnes a birnin Akure a jihar ta Ondo a shekarar 1968. Sannan ya yi karatu a Loyola College da ke birnin Ibadan a shekarar 1969, wadda babbar makarantar sakandare ce. Kana Oluwarotimi Odunayo Akeredolu dai ya yi karatu a babbar sakandare da aka kira Higher Secondary School a Yetoro. Tsohon gwamnan na jihar Ondo ya yi karatun digirinsa a fannin lauya a jami'ar Obafemi Awolowo da ke garin Ile Ife, inda ya kammala karatun digirinsa a shekarar 1977. Marigayi gwamnan na jihar Ondo Oluwarotimi Akeredolu ya yi ayyuka da yawa, wanda ya taɓa zama shugaban ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya. Haka zalika ya kai mukamin babban lauyan Najeriya, wato San. To ko me ƴan jihar Ondo za su ce a game da mutuwar gwamnan Rotimi Akeredolu?
Sunana Muhammad Fallalo Ahmed daga Akure, Shasha Market da Akure Ondo State. Gaskiya mun ji bakin ciki sosai sosai na mutuwar Akeredolu. Wallahi mun ji bakin ciki dan mutumin kirki ne a wurin mu, a wurin jama'ar ƙasa. Saboda ya yi aiki gwargwadon hali, kuma yana kan ayyuka ya kamu da wannan rashin lafiyan, kuma Allah ya kadare tashi ba har lokaci yayi.
To da mi da mene za ku tuna da wannan tsohon gwamna na jihar Ondo?
Eh, za mu tuna da gwamnan jihar Ondo akan abubuwa kamar guda 4-5. Ka gare Ondo ba taɓa samun wani gwamna wanda ya mata aiki irin shi ba. Ya aikata bari ya fly over a cikin garin Ore, sannan ya zo nan General Hospital ya canza mata tsari, an gyara ta, an mai da ayyukanta gaba ɗaya na harkar computer na zamani. Sannan ya gina makarantu, kuma ya gyara hanyoyi kama ga express da sauran hanyoyi waɗanda ya na cikin gari, waɗanda suke cikin gari da kuma ƙauyuka.
Kamar mutanen da suke birnin Akure a nan jihar Ondo, yaya suka ɗauki wannan mutuwa ta Oluwarotimi Akeredolu?
To gaskiya jama'ar yawa suna cikin jimami, waɗanda suke wurin ayyukansu sun koma gida. wasu kuma sun rufe kasuwancin su suna ji mami na rashin wannan gwamna namu.
Sunana Abdulhalal dan alamu yawancin ɗan gwamna duk yawancin su ma ba su ji dadin mutuwan ba, amma dai to an dai yarda ne saboda Allah ne ya kawo ka shine gaskiya yawancin jama'a ba su ji dadi ba mutuwa wannan gwamnan namu, saboda mutunci da kuma aikin da yake mana tumin kirki ne kuma yayi mana adalci.
Wannan dai shine karo na biyu da gwamnan Ondo Oluwarotimi Akeredolu ya tafi kasar Jamus domin yin jinya kafin Allah ya masa rasuwa a yau. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu raro barkinmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Shirin Arewa a yau daga makon jiya zai kawo bita ta biyu kuma ta ƙarshe na wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Shirin ya kawo zanta da manyan dattawan yankin na Arewa da suka kwatanta yadda yankin yake a zamanin jiya da kuma yadda ya tsinci kansa a yau. Wasu daga dattawan sun kasance masu ruwa da tsakiya lamuran Arewa tun gabanin samun yancin kasar daga Burtaniya a 1960. Alhaji Tanko ya kasai mai shekaru 98 da kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Farfesa Ibrahim Madugu sun shigo shirin.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamfani.
Farko ga dattijo Alhaji Tanko ya kasai.
Na duka rayuwata a Najeriya, na tafiye-tafiye, na yi kasashe sun ku 50, da nan Afirka da Turai da Amerika da Asia su India su China su Rasha su ko ina da naji. Amma alhamdulillahi ni mu uku aka yi a gidanmu, bi mata shi za ka kira da Tanko. Ni ne na ƙarshe, ni ne ƙarminsu, amma alal ikonsa yayi na su mutu kowace ta haifi ɗaya. Ni kuwa Allah ya raya ni har zuwa yanzu shekara 28 na haifi ‘ya’ya 23, huɗu sun mutu yanzu 19 suna nan da rai. Ban yi makarantar boko amma duk ‘ya’yana da waɗansu wanda suka mutu da waɗanda suke da rai yanzu ba wanda bai yi digiri ba. Wani in ɗana ya shiga makaranta sai ya yi bachelor sai ya yi master, duk ‘ya’yana suna da master degree. Wani kuma yake so ya PhD kuma ne da wansa.
Da ke taɗi abinda nake so shi a arewan nan tamu yaya za ta yi ta ranar san lokacin da kuka yi rayuwa arewa tana da daɗin zama tana da kyau amma yanzu arewa tana cikin wahala.
Ito ai ka san abin da yake kawo gyaran ƙasa kyakkyawan gwamnati. Tsakani da Allah haɗarin arewa shi ne mutanen da ake zaɓa gwamnatoci ko na jiha ko na ƙaramin hukuma ko na ƙasa gaba ɗaya ba sa mai da hankali wajen kyautata rayuwar jama'a, samun mutane sana'a, kawo abubuwan bukata na rayuwa, kawo abin da za su kyautata masana'antu kamar sha'anin wutar lantarki, kamar sha'anin ruwa. Yanzu misali Audu Bako da ya yi mulki a Kano sai da ya yi matattarin ruwa wajen guda 20, har yanzu ana cin moriyarsa da kansa wajen 40 da barin mulki. Wannan da kowa ya yi haka, da yanzu za mu noma kala biyu ko kala uku, noma gyaɗa, mun gama mu noma hatsi, mun gama mu noma auduga da sauran abubuwa. Mu har yanzu muna iya tun da ƙasar tana nan kuma Allah yana mana ruwa. To abin da muke bukata shi ne a samu duk wanda zai shiga zaɓe, ƙaramar hukuma ne ya zama shugabanta ko ya zama gwamna na jiya ko ya zama shugaban ƙasa, ya zo mana da abin da zai yi maganta wa talakawa abin da yake damu. Kuma in an zaɓe shi talakawa su tsaya su gaba za su sake zaɓarsa ba sai ya cika alƙawuran da ya musu. Ba laifi ya fara in bai ƙarasa ba su sake zaɓarsa ya ƙarasa. In kuma Allah ya bai ci ba wanda ya zo ya hau, don in ka gina gida ka yi rufi, duk wanda ya zo ya gaji gidan dole ya masa fenti, dole ya sa ƙwarya. Saboda haka mu koma mu da kanmu tsaya mu daina zaɓen mutum don kwaɗayin kuɗin da zai ba mu. Mu zaɓi mutum don manufarsa, abin da ya yi alƙawarin zai mana don gyara ƙasa, kuma mu tsaya tsayin daka mu ga ya yi. In bai yi ba mu cunkushe shi har sai ya dawo ya yi. Wannan zai baiwa na baya tsoro duk wanda yake so ya zo ya nemi shugabanci zai ji tsoron kada talakawa su masa tawaye zai tsaya ya biya musu bukata share musu hawaye.
A da lokacin da ake yi siyasa mutane ne yan arewa suka sa a gaba su shugabannin siyasa amma yanzu an samu sauyi zuwa kwaɗayin abin duniya.
Shine muke fatan wannan ko kuwa wannan siyasa da ake ta kuɗi wanda ba shi da kuɗi ko jam'iyya ba za ta iya tsaye da kai takara ba in ba ka da kuɗi ba za ka samu ba. Da ita take kashe ƙasa wanda aka zaɓa maimakon ya tsaya ya aiki ya maganta wa waɗanda suka zaɓe shi abin da ya dame su in sake dukiyar jama'a in ya fito ya fito ya fito sa wannan Allah zai mana maganta amma mutanen jama'ar ƙasa su tsaya duk wanda ya zo ya yi musu alƙawari kar su bar shi ya tafi sai sun takura shi kullum ya zo garinsu su nemi ya yi taro da ku ƴan jaridu da jama'a gari ya gaya musu alkawaran da ya dauka me ya samu daman yi a cikin alkawaran me bai samu daman yi wannan za ta sa kowa ya cika alkawarin da ya dauka gurgurdan ikonsa.
Mun gode da Tijo. Farfesa Ibrahim A. Madugo shigo kai mana sharhi kan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Abin da zan faɗa maka kaga Jami'ar Ahmadu Bello ba ka iya kwatanta ta da kowace jami'a a Najeriya gabaki daya wajen ba ma faɗi kaɗai ba wajen koyarwa na musamman wanda yake Jami'ar Ahmadu Bello yanzu a Najeriya ta yi suna a duniya gabaki daya ta yi suna Afirka da ce duniya gabaki daya a Afirka kenan ma kenan to yau lokacin da Sudani ya ɗebi wannan wuraren nan lokacin ana gani kaman ya yi haddama an ɗebi wuri masu yawa yau wannan wuraren wallahi sun kasance suke da muna ta amfana da su za ka ga akwai faculties daban-daban department daban-daban research centers wanda yake duk babu wasu har nuclear ma nuclear research ana yin shi kaga lokacin Sadauna bai san za wannan abubuwan ba yanzu ka duba fannin noma da sauran zaki wanda dabbobi za ka cewa ba karamin hoba su ake wannan bangare ba suke taimaka ake taimaka manoma da masu kiwo masu kiwace-kiwace hatta wannan ma da ake cewa da ana kokari yan a rage faɗan tsakanin Fulani da makiyaya ɗin nan ba ƙaramin taimakawa Jami'ar Ahmadu Bello take wannan ɓangaren ba.
Wato duk wannan ya nuna dattawan arewa na da sun fi hangen nesa in an kwatanta su da irin dattawan da muke samu a zamani yau ballanta na ma wa'inda za su zo nan gaba.
Su Sadauna abubuwan da suka yi na ce za mu yi kwatan yanzu ɗan ai ba ƙaramin cigaba za a samu ba lokacin mu da muka yi karatu ai fahimta falo muka yi karatun nan har zuwa tun daga firamare har zuwa digiri har zuwa na uku har zuwa turai duk wannan shukan Sadauna ne da abubuwan da ya kafa ne. So ba za a iya kwatanta yanda ake cewa abinda yaro ya hango abinda babba ya hango yaro ko dutsen da ala ya hau wallahi bai zai ma abin nan ba tunaninsa ba zai kai nan ba bai zai ma ganshi ba ma balle a ce zai samu wannan tunanin ta zo masa ba.
Wato a ƙarshe akwai wani abin da ba za a ga mutum yana da dama yana da ɗan hannu da shuni a arewa amma in ya zo kula da harkokin ilimi sai ya gane ƴaƴansa kawai yake iya yi. Ya tura su turai alhali hatta makarantar da inda zai je koma primary school da ko secondary daga makarantun na cikin halin kakani kai
ba komai bane son zuciya ne yes abinda zan yi cewa kenan son zuciya dan idan mutun yayi la'akari da yanda mu muka samu ilimin nan ya kamata ka kalli ayan takawa yawancin mu da mai karatu ba wasu masu yan ba wasu masu kudi bane kuma ba talakawa bane alhamdulillah amma duk da haka dan karatun da muka yi har ƙololo zuwa karatu mun yi karatu har zuwa kai digiri na uku duk biya mana akai to sai mu ce ba za mu kula da baya ba an kaga duk wanda haka din yayi batulci kaga ne ya abin nan ya ci amana yawa ya ci amanan jama'a da suka amince masa akai masa aka bashi wannan ilimi naka taimaka sa aka dafa mai kaga ya kai wannan matsayin nan har ya kai wannan madafan nan haka bai kamata ba ya kamata a samu canjin sauyin irin wannan ra'ayin
cikin gudu yake na ce a ƙarshe da kake da kake ji a ranka ka kai ƙarshen biro yau kai farfesa ne kuma dan arewa
ya nake
ya kake ji a ranka yau a ce kawai kai tunani ni farfesa tun da ina dan makaranta da gama secondary wasu su ci jarabawa wasu abokai na a karatu sun daina wasu yanzu kan ma ba a magana amma kai
ta ayyan alhamdulillah dole Allah nake rabu nake mu godiya a kulli yaumi har na kai wannan mutakin nan nake yau aka ci a jami'a Ahmadu Bello ba ko wani professor ba ba kushe masoran nake ba ni fa professor daga Ahmadu Bello University ina so ka sani Ahmadu Bello ai wannan ginshiki ne gabaki dan ka ce kai professor ne ai professor su to alhamdulillah kai ce na kuma kushe masa ba zan ce suna suka tara ko wani professor dai ko wani tsuntsu kukan gidansu yake.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen bitar ta shekara ta 2023 mai ban kwana. In Allah ya kai mu makon gobe a sabuwar shekara ta 2024, za mu shigo da sabon shiri na farko. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika ke miƙa godiya ga duk waɗanda suka shigo shirin a tsawon shekarar, kama daga dattawa, matasa, maza da mata. Mu zama lafiya, wassalamu alaikum.
To sara kai sai fa ku himmatu. Don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To majalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya. Yanzu kuma sai sakonni da kai kuma ta hanyar email.
Yau zamu fara da karanto sakon Usaina matan Alhaji Umar Koreba Gashuwa. Yace tabbas tsadar gas din girki ta tilasta ma mutane a Najeriya komawa aiki da itace daga wayi. Mun san za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Allah ya kyauta. Sako na gaba naka ne Ibrahim Muhammad yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in jajantawa iyalai ƴan uwa da daukacin al'ummar Najeriya a game da rasuwar tsohon shugaban majalisar tarayyar Najeriya Alhaji Gali Umar na Abba da fatar Allah ya sa mutuwa hutu ne a gare shi. Sakon haɗin gwiwa na Aminu Adamu Malam Madori da Comrade Hassan Hanza Sule Tankarkar sai kuma Comrade Umar Babanya ya sabon gida tare da Sani Gulansi a jihar Jigawa yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Muna miƙa sakon ta'aziyya ga al'ummar ƙaramar hukumar Jibiya ta jihar Katsina a bisa kisan gillan da 'yan ta'adda suka yi wa wasu al'ummar ƙaramar hukumar. Allah ya ji kansu da rahama ya ba wa 'yan uwansu hakurin jure wannan babban rashi. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a ƙasarmu Najeriya baki ɗaya. Sakon Shehu Adamu Rijau kuma ya ce sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau na haɗin gwiwa ne daga Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari da Ibrahim Ozil da Faruk Mahi Karoga Sakkwato ya ce gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ɗaukar mataki kan waɗanda suka yi mummunan ta'adi a jihar Plateau. Duk da cewa wannan ba shi ne karin farko ba, amma gaskiya ya kamata a kawo ƙarshen rikicin ƙabilanci a Najeriya ganin yadda yake mummunan ta'adi a zamantakewar al'ummar ƙasar, inda ta kai wannan ƙabilar ba ta yadda da wata ƙabilar ba sai dai nata ƙabilar. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Mu kuwa za mu karanto iya gwargwado abin da ya sawwaka.
To madalla, da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
‘Yan sanda sun hallara a babban birnin jamhuriyar demokradiyyar Congo a yau Laraba da zuma daƙile wani tashin hankali ko zanga-zanga da jam'iyyar adawa za ta iya tayarwa a game da babban zaben ƙasar da aka gudanar a makon da ya gabata. Jami'an gwamnatin ƙasar sun haramta duk wata zanga-zanga, suna mai cewar yin hakan wata manufa ce ta tsarin zaɓe. Masu kaɗa ƙuri'a sun fuskanci jinkiri, sannan wasu wuraren sun kasa kaɗa ƙuri'unsu sakamakon cewa turawan zaɓe sun gaza kai kayayyakin zaɓe wuraren da ake zaɓen. An ƙara lokacin kaɗa ƙuri'a da zumbin magance matsaloli wanda jam'iyyar adawa ta soki lamarin a matsayin rashin bin dokokin ƙasa. Sakamakon wasu ƙuri'un da aka bayyana ya zuwa yanzu, shugaba Felix Tshisekedi ne kan gaba da aƙalla ƙuri'u kaso 79 daga ƙuri'u miliyan 6 da aka ƙirga. Mutane miliyan 44 ne suka yi rajista. Kamfanin dillancin labaran Rasha ya rawaito cewa mataimakin Prime Minister ƙasar Alexandria
To ban sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan nan takaitaccen labarai. Sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu sallama da ku bari mu amfani da wannan dama wajen tayin tsofaffin ɗaliban makarantar Central Primary School dake Port Harcourt mu waɗanda idan Allah ya kai mu ranar Litinin dake tafe wato za su yi zaben jagororin kungiyar ɗaliban kenan. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lisa Gresham da ta shirya ta bada umarni sai kuma Karl wanda ya daddana mana na'ura. Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalam.